أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله زامو شكبا دقا إندا مكسايا جيا كراتم لتاف الوسائل المتقبلة وندعك في سن صدا الإشرينيات الله سبحانه وتعالى دايكم سا za mu karasa bayanin da muka yi ajiya shine fa lillahi abdun qala fihi mawaddatan ja'altum jidahal mustafa li yauddatan asara atul mizani anni tufarraju manzo sallallahu alaihi wasallama soyayya sadin ita ce take sama da komai amma ba a karban da awatta sosai da aiki saboda duk lokacin da kai da'awar soyayyar wanda kake koyi da shi da'awa ce batila bila burhan to saboda haka dole ne masu yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suke yabawa halayensa na kirki su kofo wannan halaye din na kirki a cikin su gabanin su ce za su yabe shi idan baka da halayen manzon Allah kana yabansa kaman kana yaudaran kanka ne kana cewa mutumin kirki ne kai kuma mai fadan hakan kai ba mutumin kirki bane to saboda haka galibi zaka zo ka samu masu yabo a yau zaka ga ko ƴan mandiri ne ko wanda suke zuwa suke buga kasidu haka da kide-kiden nan ba zaka ga sifofin manzon Allah ko halayensa ko kadan a tattare da su ba kusan su ma zaka same su mashaya ne aka je kai shayinka aka ce za a yi manzo sallallahu alaihi wasallama ka zo kai da'iran bandiri kana ta da kura kana rawa to saboda haka dole ne masu yabo su san da aikin da suke ba karamin aiki bane ma dama kuma ba sa koyi da abin da suke fada na hadayen kirki na manzon Allah to suna kafawa kansu hujja ne manzo Allah zai ce maka to kai da bakinka kace ni mutumin kirki ne ga halayena ya banganka da halayen nawa ba a duniya irin su ne wadanda manzo zai ce musu su kansu muka to saboda haka lalle mu lura da wannan sosai kada mu kafawa kan mu hujja abu ne mai girma ka yabi manzo sallallahu alaihi wasallam amma in baka koyi da abin da kake fada na sifofin yabo din to kana daurawa kanka hujja ne to yasa su alfazazi da kake gani su maulana Sheikh Ibrahim Inyas to zaka ga duk abubuwan da suke magana akan yabon nan fa haqaiqi ne suke magana akai babu ne suna fadan sa kawai mu ji dadi ko kuma su burge mu ba wannan bane ko iya larabci ga nahu ga balaga ba sarfu ba wannan bane duk abin da suka fada na soyayya na bege wallahi tallahi abin haka yake a cikin zuciyarsu haka yake a cikin zuciyarsu gaba daya ba wai kawai guluri bane ko kuma guluri au ko kuma ya zama to wuce gona da iri bane yanzu mai da Sheikh Ibrahim yake cewa wa man rama darki fi istiyaqi Muhammad kamar rama darkal yawa kamar rama amran mustahilan muharrama daga wannan kaga magana ne babba zaka iya cewa yanzu babu wanda ya kai maulana Sheikh Ibrahim Inyas a shauki manzon Allah inda yace duk wanda yake kokarin ya riske shi ya tarar da shi a shaukin manzon Allah yana kokarin mayar da mustahili ne mumkini abu ba zai yiwu ba yace zai yiwu kamar wannan to wannan duk ba mubalaga bace haka yake jin shaukin shi a ransa haka yake jin su shaukin shi a ransa to saboda haka sifofi ne na gaskiya kalmomi ne na gaskiya kada muna yin abin kuma muna kafawa kan hujja to shine yace asabtu min al-husadi anfaza maqtali bimadhihi lil hadi an-nabi al-mufaddali
وألزمت فكري فقلت لأزلي حقيق علينا مده أفضل مرسلي وإن كلت الأقوال أن واجب المده يتي أصبت من الفساد نادك دقا محسدا أنفذ مقتلي ورندا يبي كسوا نكاتي أنفذ شيني wanda galibi aka daka a cikin dan adam ba zai rayu ba shi da amfaza maktal yace dana harbi mahassada sai na samu gunda galibi idan aka harbe su a gun ba za su rayu ba da menene bi madhihi lil hadin nabi da yabon da nake wa min babi idafatil masdar ila alfa'il ne da yabon da nake wa manzo alayhi salatu wassalam alhadi mai shari'a annabi almufaddal annabi wanda aka fifita shi kan dukkan halittu da duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi ma'ana mahassadan sa idan ba sa so ba sa son sa to su sani ya tsere musu da yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su iya riskansa ba mana ya gama da su kenan kamar yadda in kadda ki gunda mutum gudun ba zai rayu ba ka gama da rayuwarsa to haka nan shi su su sani mahassadan shi ya gama da su dan menene Allah ya arzuta shi ya bashi tawfikin yabon annabi mafifici manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa alzamtuhu fikri na lazamtawa yabon dukkan tunanina ma'ana zai kwana yana bincike yana zurfafa tunani akan sune ya dace a fada akan manzo Allah ina sifofinsa ina halayensa ya rera su ya waƙe su a cikin baituka fa kuntu na lazantar da tunanina gaba daya akan yabonsa fa kuntu li uzali sai na gayawa masu zargi na yaya kai kullum sai yabon manzo Allah yaya kullum sai rubuta kasidu masu zargi na gaba daya jami'i ne na azil azil shine wanda zai zarge ka akan wani abu da kake yi na alkhairi haqiqun alaina abinda na gaya musu shine dole ne ayi mu akan mu madhu afdali mursali dole ne mu yabi dole ne akan mu yabon mafificin manzanni gaba daya dole ne mu yabe shi saboda haka da ayi zargin da kar ayi zargin mu duk daya ne a wajen mu ba ma tsoron zargin masu zargi wa in kallati alaqwalu an wajibil madhi ko da ma maganganu basu kai basu isa ba sun gaza su bada wajibin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana tita duk irin kalmomi da maganganun da zaka fada na yabon manzon Allah su maganganun basu isar da wajibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yabo ba wannan abu ne wanda a baya ma mun yi magana a kansa sai ka gama yabonka gaba ɗaya kana ganin cewa ka kore sai ka gaba inda ka tafi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ana cewa kalla idan misali ido ne za a ce kalil misali wato ka kasa ganin abu ka kasa hango abu gazawan abu shi ne ake amfani da shi kalla ma'ana kalmomi da maganganun da ake tattarewa ake yabawa manzo sallallahu alaihi wasallama sun gaza su isar da wajibin yabon nashi sallallahu alaihi wasallama tunda Allah subhanahu wataala yana cewa innaka la'ala khuluqin azim ka duba abubuwa da yazo da su wajen yabon manzo sallallahu alaihi wasallama saboda duk yabon da ake yi ai ana yabo ne akan khuluqai in ka gana yabon mutum ana yabon halayensa na kirki ne to shi kuma Allah da yaso yabo manzo yazo yabon manzo sallallahu alaihi wasallama duk wani abin da ake bukata a kawo na ta'kidi a jumloli gaba ɗaya sai da yayi amfani da su da farko ka ga nun da ya fada nun wannan harafi duk harufan nan ba sa zuwa a farko farkon surori fawacin suwar sai ana so a yi bayani akan wani abu muhimmi sai a kawo wasu. Kisa galibi da ke ba abin da ya kai Qur'ani a cikin wannan al'umma, galibi waɗannan harufa sun zo sai kaga sunan Qur'ani ya su. Sannan da ya ce nun ya ce walƙalami, walƙalami. Walƙalam ɗin yana ma isara cewa alƙalam, alƙalamin ƙudura wanda Allah ya halitta, duk abin da yake kasancewa shi ya rubuta. Da lafazin alƙalam ɗin Allah yana maka isara cewa kowannan alƙalam ɗin ne aka umarce shi da ya rubuta halayen manzon Allah, bai isa ya rubuta ba. Ka gani shine munasabar rantsewa da alƙalami a nan. Walƙalami ya ce ai wa uqsimu bil qalami, sai ya ce wa ma yasturuna. Wannan kuma wani rantsuwa ne daban. Alƙalamin an rantse da shi, masu rubutu da alƙalamin an rantse da shi. Wasu su ce asalinsa wa ma yasturu ne, a abin da alƙalamin yake rubutawa. Dakka au jalla ina rantsewa da shi, ko mala'ikun da suke rubutu da wannan alƙalami ina rantsuwa da su. Kaga kana da nun, kana da rantsuwa da kalam, kana da rantsuwa da ma yasturuna. Sai Allah ya ce ma anta bi ni'imati rabbika bi majnun, kafin ya kawo maganan yabon. Wa inna laka la ajran ghayr mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. In ka zo kan yabon ba khuluq bane ake yabo da shi ba, to ya ce wa innaka, inna din harfi taukiri ne, kuma amfani da damirul khitab ka dinnan shi ma yana nuna akada magana ne, kamar ga manzon Allah ne a gaban sa yana cewa kai manzon Allah, yana faɗa. Baka ga bai ce wa innahu la ala khuluqin azim ba, wa innaka ba, amfani da ka din yana da mahalli nukta balaghiyya a fasaha. A gani yace wa innaka, bai ce ala khuluqin ba, ya kawo lamun dinmu da muke karatu a kai, la ala, la ala ba, la ala ya kawo, bai ce wa innaka ala khuluqin ba, la ala. To bayan kawo lamun dinnan, ala din da ya fada shi ma yana da mauki'i na balaga, saboda ala harful isti'la'i ne. Yana nufin idan ana maganan halayen manzon Allah yana can ba a iya isarwa wajen, shi ne amfani da wannan ala din. Tukunan da ya kawo khuluq din ya kawo a nakira, saboda Balarabi in yana so ya gama da kai sai ya kawo ma abu a nakira, saboda nakira ba a iya iyakance shi. Yanzu idan na ce maka al-khuluqu, to abin da za ka fahimta shi ne ina magana akan wani hali ne, ko gaskiya kadai, ko amana kadai, ko haƙuri kadai, ko kyauta kadai, saboda aldin da nasa. Amma idan na ce maka kulufa, ka isa ka iyakance mun ka ce ga abin da nake nufi. Wannan shi ne kawo wannan nakira la'ala khuluqin. Sannan kuma da yake la'ala khuluqin, sai ya ce azimin, azimin. To wannan azimin dinnan fa waye fadi azimin din, shi ne za ka yi tunani a kai, za ka gane ibara da lafazi suru ko akwadintu wanda yake amfani ko ya furta wannan ibarar ne. Yanzu misali a samu wanda yake kowa kudi a Nigeria, idan ya ce ai wane mai kudi ne, za ce ja wane da wane mai yace yana cikin masu kudi, za ka zo kai magana kansa. To saboda yanzu kamar ni yanzu misali idan ya ce Malam Husaini yana da kudi, to da Allah abinda nake nufi kawai yana da naira 10,000 ne. Yana da naira 10,000 ne kawai, saboda abinda nake ganin ni zan iya mallaka ko zan iya kasancewa a aljihuna kenan. Amma idan wani attajiri a nan a ce yana da, an san yana da miliyan 10, miliyan 20, to idan ya ce Malam Husaini kudi ne da shi shi ma, to abinda za mu yi tunani ko da ba shi da miliyan 10, 20 din, akalla irin su 5-10 nan yana da shi. Mun fahimci wannan ne ta hanyar wanda ya faɗi magana. To idan ka duba girman Allah, kar ka yi magana kan girman Allah kafin ka san girmansa. Tauraro guda ɗaya cikin hadithin Allah, to ya fi duniyan nan gaba ɗaya girma. Shi yasa tauraron duk inda ka je a duniya za ka gan shi, da yadda kake ganin sa ƙaramin nan da ƙaramin haka yake, kawai a wani anguwa ma a cikin garin nan ka je ba za ka ga wani tauraron ba. Ta gani, in har tauraro guda ɗaya cikin halittun Allah, duk da yawan taurari ya fi duniyan nan faɗi, to yaya saman da tauraron kuma yake ci? Saman da tauraron yake ci, kuma saman nan da yake sama da mu ɗin nan ya fi wannan duniyan faɗi. Misalinsa shi ne kaman ka ɗauko kwandala ne ka jefar a cikin masallacin nan ko a anguwan nan ko a cikin garin Damaturu. Idan ka ɗauko wannan sama ɗin, wannan duniyar ka je ka jefa ta sama ta farko, a haka sama ta farkon ta biyun kuma ita ma haka take tsakaninta da sama ta farko. Wannan ka kwatanta girman Allah ɗin da halittunsa, kar ka yi magana a kan Allah, saboda shi Allah ba a magana a kansa, sai dai a yi magana a kan halittunsa. To shi Allah nan da muke magana a kansa shi ne ya ce wa hulukin manzan Allah azimin. To zaka kenan masu yabo me shi ne wa in kallatil aqwalu din an wajibil madhi din, wannan shi ne kawai kowa ya yi abin da zai kai wani lokaci ka yi shiru maka rufa kan kasir ya fi maka uzuri. Huwa rahmatul muhdatu lil kauni kullihi huwa sitru ya'wi kullu dahin li dhillihi muqimun مقيم إمام الدين حافظ أصله حبيب إله الأرش خاتم رسله ولا شيء بعد الشبه أحد من السبه. يجي هو الرحمة المهدات وانا حديثي نسهيه إن كانت من تخريج طرق ساء أقل درجة وانا حديثي نسهيه أيازو دلفزوك دبدبن دبن يازو دبوهست رحمة المهدات ko inna ma bu'istu rahmatan mudad ko ana rahmatul muhda, ma'ana yace huwa rahmatul muhda shine rahmat da aka bada hadiyyata ga dukkan halitu, ma'ana manzon Allah hadiyyar Allah ce zuwa ga dukkan halitu, ba dan shi ba halitun gaba daya ba su da komai, su kansu ma halitun ba za su kasance ba. Kalma ce babba wanda hadisin Qur'ani yana ayyadawa, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, illa rahmatan lil alamin, yace lil alamin gaba daya. Yasa yace lil kauni kullihi, da dukkan halittu gaba daya. Al kauni din shine dukkan abin da ya kasance cikin halittun Allah. Huwa sitru, shi makari ne, ya'wi kullu dahin, duk wani mutumin da yake rana tana kona shi, zafin rana na kona shi, yana fakewa li zillihi ga inuwarsa, ma'ana yana nufi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mafaka ne, duk mutumin da yake cikin kunci ko mutumin da yake batacce ko wanda yake mabukaci, duk wanda ke cikin matsala zai zo ya fake ya haɗe da wannan inuwan nashi domin ya fita a matsalar da yake ciki. Wannan bahin din yana ishara ga matsala ne kawai, kasance kowarka a rana tana gasa ka haɗa gumi kana cikin matsala, haka dukkan matsaloli yake magana a kansu. Inuwar manzon kuma inda za ka je a warware maka da wannan matsala shi ne mawkin wannan isti'ara din a balagance, ba asalin ranar da inuwan yake nufi ba. Muqimu imadiddini shi ne wanda yake tabbatar da wanda ginshikai shi ne fila-fila haka wanda ake kafawa a daura gini a kai. To na addini yana nufin rukunan musulunci, shi ne yake tabbatar da su. Hafizu aslihi, sannan kuma yana mai kiyaye asalin wannan addini din. Wannan asalihi din da mirin yana komawa addini ne, ba yana komawa imadu ba, addini din yake komawa. Habibu ilahil arshi, shi ne masoyin ubangijin al'arshi, khatimu rusulihi, sannan kuma shine mai cike manzanninsa, daga shi babu wani manzo da zai zo daga baya. Zai zama mahabubun, zai kasance mahabub habib bi ma'ana maf'ul ko fa'il bi ma'ana fa'il, yakan iya daukan gaba daya. Wala shay ba'da shubhi, wala shay ba'da shubhi, yace babu wani abu bayan taurari ahada min subhi, wanda ya kai safiya shiryar da mutum, ma'ana bayan taurari ba wani abin da ya kai safi shiryar da abu, ma'ana abin da yake nufi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo, babu wata shari'a da za mu zo mu nema. Shari'ar sabin ta soke dukkan shari'o'i, addininsa ya soke dukkan addinai gaba daya. Kasa rabbuhu min fis-sara'ira ra'fatan kama kad kasa min fis-zawahira 'iffatan diya'un izamal jahlu azlama satfatan sudfatan halimun iza tashat yadul tawdi khifatan jawadun iza bannas yadul muzni bisifi. Yace hasharabu, ubangijinsa ya cike, ana cewa hasha yashu, ya zamo annakis ne alwawi, ubangijinsa ya cike minhu, daga gare shi shi manzon Allah, as-sara'ira, ya cike shi da asirai, asirai nasu nasuka ta abubuwan da ake sakawa na ilimi na gaibi na batini wa cikin zuciya, ya cike mishi ra'afatan, saboda tausayi irin nasa, saboda manzon sallama ya fi kowa tausayi, au ko kuma ya cike shi da sara'ir din, saboda ya zamo mai tausayi, saboda shi manzo Allah ya zamanto mai tausayi. Ka fassara shi maf'ulun lahu kenan, kama kad kasamin huzawahira, kamar yadda ya tufatar da zahirinsa iffatan, da kame kai ko saboda ya zamanto kamanni. Anan minudin da ya gabatar sifa ce asali ta ismin da zai zo a gabansa ko hal dinsa. Misali hasha rabbuhu sara'ira hala kauniha minhu, kasa zawahira hala kauniha minhu, haka ne kamar yadda ake gabatar da maf'ulun bihi a lokacin da ake so a kawo fasida. Misali ana cewa in kuntum liru'ya ta'buruna, a ce in kuntum ta'buruna liru'ya, saboda ana so karshen ayin ya zamanto ta'buruna, sai aka kawo wannan maf'ul din majrurin. To kamar wannan ne ake kaddamar da majruri a lokacin da ake so a mayar da shi hal, ko a lokacin da ake so a tammama ko a kammala wani baiti. Diya'un izamal jahalu azlama sudfatan, yace shi haske ne shi manzon Allah. Bambancin diya'u da nuru, naka shi haske, hasken da akwai zafi a ciki, yana kone konuwa, naka ce nuru kuma haske wanda ba zafi a ciki, shi ne wanda Allah yake cewa ja'ala shamsa diya'an, sai ce wal qamara nuran, kun san rana akwai zafi, sai ce diya'an, haka nan daw, sannan farin wata haskensa ba zafi, sai ce wal qamara nuran, shi ne bambancin su. To galibi idan aka kawo biya a isti'ara, to ana nufin haske wanda zai cinye wasu makiya addinin musulunci. Anan bai ce akwai wuraren da yake cewa huwan nuru ba, huwan nuru, anan hasken wanda zai amfani musulmai mumunai yake ne, to manzo Allah shi ne. In yace diya'un, hasken da zai kone kafirai, manzo Allah shi ne, ta hanyar ma'anar kalimar da aka yi isti'ara da ita, ta nan zaka gane hakikanin wannan isti'ara din. Yace izamal jahlu azlama sudfatan, idan jahilci yace ko idan rashin hakuri, idan rashin hakuri azlama yayi ya kawo duhu, yasa duhu ya shigar cikin duhu, shine sudfatan a duhu. Anan azlama din da sudfatan din ma'anan su daya ne. Sudfatan din zai iya kasancewa wannan mutaradifi ne na azlama. Anan aljahalu din zaka iya fassara shi asalin abin da aka fi sanin sa shine dhiddul ilmi, saboda karina ta zulma din da ya fada, zulma da sudfa, saboda ana shabbaha abinnan ilmi, ana ilmi da haske, jahilci kuma da duhu. Tunda ya ce azlama, to tanan za ka iya ɗaukan Allah. Aljahalu din dibbul ilmi ne, jahilci rahin sani. Idan jahilci ya kawo ko ya shigar da duhu, to shi manzo sallama haske ne mai zafi wanda zai kone duhun wannan jahilcin, wannan ma'ana. Sannan in ka duba kalmar da zai zo a nan da ya ce halimun din, to zaka iya ɗaukan aljahalun ya zamanto ma'anansa diddul hilmi ne. Yanzu misali in ka ce jahilun, zai yi ya zamanto ma'anansa marar ilimi. In ka ce jahilun, zai yi ya zamanto ma'anansa marar hakuri. Shi jahilu marar ilimi diddun sa alimu, shi jahilu marar hakuri diddun sa halimu. To in ka duba halimun din da ya kawo, karina ce da za ta nuna za ka fassara aljahalu din diddul hilmi. In ka duba azulma da ya kawo, azlama sudfatan da ya kawo, karina ce da take nuna cewa za ka fassara aljahalu din diddul ilmi. Yana daukan waɗannan wujuhi gaba daya. Halimun shi mai yawan hakuri ne, mai juriya ne. Aka ce alhilmu shi ne mutumin da aka mishi laifi baya kulawa, ba ma ruwansa, ba zai ma kula ka rawa, balle ya rama. Shi yasa yafi saburu alhilmu din. Shi ne halimun iza bashat yadu daudi khifatan, ana shabbaha wanda yake da hakuri da juriya da dutse. To shi ne shi manzo Allah, halimun ne mai hakuri ne, mai juriya ne. In aka masa laifi baya kula masu yin laifin. Iza bashat yadu daudi, idan hannun dutse, katon dutse, idan hannun katon dutse ya zamanto ba shi da nauyi, khifatan, wannan kuma maf'ulu mutlaq ne na bashat din, kamar yadda sudfatan zaka iya daukan shi maf'ulu mutlaq na azlama din. A nan ya danganta wa dutse, babban dutse ya danganta mishi da yadu, wannan ana cewa isnad majazi ne, dutse ba shi da hannu. A nan yana nufin mutum mai yawan hakuri da juriya da mu'amala da mutane. Idan aka masa wani abu ya kasa jurewa, to in aka yi wa manzo Allah wannan abu shi zai jurewa sa. Shi ne asalin mawqi'in wannan isti'ara din. Shi ne idza kashar yadu daudi khifatan, hannun katon dutse in ya zamanto ba shi da nauyi. Ma'ana mai haƙuri sosai wanda ya shahara da haƙuri duk gari ana faɗansa, ba ya kula mutane, ba a mishi laifi ya rama, sai aka masa wani abin da ba zai iya yin haƙuri ba sai ya rama, to wannan abin inda za a yi wa manzo Allah shi zai yi haƙuri. Wannan shi ne mawuƙin wannan istiara din a balagance. Wani ne yake ban labari ya yi wa Allah alƙawari tsakaninsa da Allah ba wanda ya sani, cewa duk mutumin da ya mishi laifi iyaka rike shi da zuciya din da sai ya kafin ya zo shin fitan kwanciyar bacci da daddare. In ya zo kwanciyar bacci zai ce, to ya Allah, duk mutumin da ya min laifi to ka shaida na yafe mishi ko me ya min. To shi ne sai ya je ya kama gona a garinsu, sai ya sa a hannun wani akan zai je a yi shuka, a nemi turukta, a noma, a yi komai da komai, ya kashe kudi ya kai 600,000. Lokacin kaka kamar wannan da yayi akan cewa to bari ya ziyarci gona mana ya ga yaya lamarin yake, shi wakilin nashi bai sani ba, ya dauko mota ya je kauye. Da ya je kauye ya je gonan sai ya ga ko shuka bai ba. Ashe wannan kudaden da yake zuwa karba kudin shuka kaza 200 da kaza ya tafi, kudin waye 50,000, kudin waye dinnan, kawai harkar sa yake. Asali ma Lagos ya je zaman sa. Da ya dawo ga alkawarin da ya yi wa Allah cewa komai aka mun in na zo kwanciya, to kafin kwanta zan ce na yafi. Kusan kwana ya yi bai bace ba, saboda yana tunanin anya zai iya yafi wa wannan. Yau. To saboda haka akwai irin wayannan, za ka ga shahararru a haƙuri. Za a musu wani abin da za ka ce kai wannan abu ba zai yi haƙuri ba. To inda irin wannan aka musu abu suka kasa juriya da haƙuri da yafewa, to shi manzo Allah aka musu irin wannan shi zai yafe. Yasa ake cewa kasiduna yabo, in baka san balaga da wajen isti'arat da su kinayat su majazat su tashbihat su maksuri maksurun alaihi su salbu su ijabi, irin wannan idan baka san su ba zaka karanta gundarin larabci ne, baka san shi mawaƙin me yake so ya isar ba, wacce ma'ana yake so ya isar ba zaka gane ba. Musamman an ce maka dutse, babban dutse yana da hannu, ta yaya zaka gane dutse yana da hannu? Ai bai da hannu. Shi akwai dalilin da yasa yayi isnadin hannu din zuwa wannan dutse din, saboda wannan khaffat tashad da ya fada, bashad da ya fada, wannan shi suke cewa tarshihi, akwai tarshihi, akwai tajridi, akwai tadliki, wannan ne. Da wannan zaka fito ga ma'anan da shi yake nufi. Jawadul izadan nat yadul muzni bi safhi, shi manzo mai kyauta ne. Izadan nat yadul muzni nan ya danganta hannu zuwa ga gajimare. Idan hannun gajimare mai zubar da ruwa ta yi rowar ta ɗau ruwa ta miƙa, haka gajimare ba ta da ruwa, ta yi rowar da hannunta ta ɗebo ruwanta ta miƙa bisafi da zubo da ruwan da ke cikinta ɗin, idan ta yi wannan to gajimare ta san ta cewa hannun manzon Allah kuma kullum ungo karba, ungo karba haka yi. Shi yasa Anas bin Malik yake cewa masu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an shay'in faqala la, ba taba tambayan manzon Allah wani abu, ina son kaza din da yake wajen kai shi a inda ba, sai dai ya dauka ya bayar. Yanzu ka ban kai ne sabuwar mota ka siyo, kana ji da ita ka kashe kuɗi, watakila mata kananan basu suka a ciki ko filinka ka siyar ka har hada ka siyo wannan mota, kawai shi kenan. Wani ya zai ce da ka ga ba da mota nake so, za ka iya bashi? Shi manzo Allah ne zai bayar, zai dau kullun ya jefa ma ka dauki. Za mu takaita nan saboda lokacin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Akwai ɗaya daga cikin waɗanda suka zo mana musamman saboda wannan daurancin da jajjerin gobe
da wasu waɗanda tabarrukan suka yi suka haɗashi masu ɗaya tun daga garin suka yi su kuma suka zo ga shi gari da safe suka ce ga su bala bala can da suka zo su ma tun daga da shi ma aka fara daura mai zuwa mutu su to kaga yayin su ma da isa da cewa waɗanda sun fi sun yi ba mutu sun mutu a mutu su ne da cewa su wajen sun ci da suka zo suka ɗaya ta hatu a kan isa da suka ce to yaya kuɗin mutane ne yanzu da na karatu ne ake yi inda misali za ce ba wani yi ta yi a nan za mu yana mutum nawa za a gani ta mutane mu gane bi a harkar karatu a kuma ja da baya a kuma amma an ce ba wani yi da ke tashi wa za a gani ko a zo a yi rabji ala mu wani ba wani zai yi za a rabji aha saboda haka ba karatu irin wannan za a yi sanarwa
Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.